لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باقا ينوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بركان مدا ساغوا ا wannan yammaci na laraba yau 17 ne ga watan ramadan bayan jiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1400 da 45 wanda kuma ya dace da 27 ga watan 3 hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 30 ne ko sorry ta 69 cikin wannan sura mai albarka suratul kahf yau zamu dan koma baya kadan zamu tashi daga kan aya ta 67 insha Allah kafin haka akwai tambaya guda daya da aka tura min wani na tambaya dangane da hukuncin sa kwalli ga mai azumi hukuncin sa kwalli ga mai azumi shine halal akwai asar ya tabbata daga Abdullahi bin Abbas da kuma daga cikin magabata Muhammad ibn Sirin da abin nan Hassan al-Basri dukkan su sun nuna cewa sa kwalli ga mai azumi ya halatta to amma namiji yana sa kwalli yana sa wago haka ne namiji na sa kwalli sai dai kawai da duniya ne ta lalace sai ake tsoron sawa akwai na maganin ciwon ido shi kwalli din al'asalu ma kwalli kowanne inda mai kyau ne wannan dutsen yana gyara ido ai ina fata an gane hukuncin sa kwalli ga mai azumi halal ne da abinda ma ba kwalli ba misali a ce turare duk ire-iren waɗannan abubuwan ba sa cikin abin da ke karya mutum azumi ina fata an gane shi yasa da kuma ababen da suke na larura wanda da dama akan dauki mai azumi bi halatti amfani da su ba daga ciki akwai kaman masu asma amfani da inhaler ga mai asma ya halatta ko bai halatta ba mai asma ya amfani da inhaler halal ne na'am ya halatta saboda in ya tashi in babu wannan zai iya mutuwa ma ina fata an gane kuma shi inhaler ba abinci bane ba baya dauka hukuncin abinci yana cikin Allah jikan Sheikh Jafar Mahmud Adam ya tabbata won cewa inhaler haramun ne ga mai azumi a lokacin iyakan fahimtar shi kenan bayan tsawon lokaci kuma yazo janye wannan fatawa yace shi da yana bashi hukuncin abin kaman abinci ne sai daga baya aka fahimtar da shi inhaler ba abinci bane dan haka bai cin abin da ke kare azumi ina jin akwai lacca da ni kafin azumi ina jira nan masa a makarantan AA Haruna Islamic Center na kawo duk waɗannan matsalolin waɗanda yake ba sa kare azumi duk da in kana karanta littafin fiqihun mu zaka sanace aka zama ka ruhi ne to ba ana nufin azumi zai kare bane ba misali kamar dandanan abinci ga mai girki sai sai maka makaruhi ne amma kuma ya halatta bai cikin abin da ke kare azumi sai dai in an dandana din kuma a dawo da shi kare wuce an gane ko to saboda haka da sa kwalli da yin brush da makilin duka halal ne bai cikin abin da ke haramun ne sai dai mutun yana tsoro ne kawai wani ba zai yi ba amma dan kai amfani da makilin da brush da rana da azumi ya halatta saboda an bashi hukuncin aswaki da danyen itaci wannan kuma yana da test daci ko makamancin haka akwai asar cikin Sahih Bukhari Abdullahi bin Abbas ya halatta aswaki da danyen itaci ko da yana da test matukar mutum zai kiyaye ba zai shiga cikin shi ba. To da wannan malaman mu'asirun suka ba hukuncin ainihin makilin irin na zamani na yanzu. Allah ta'ala ya sa mu dace. To kamar da na fara za mu tashi farkon aya ta 66 cikin wannan sura mai albarka suratul kahf, mai Allah ya ce
وكيف تصبر على ما لم تحق به خبرا.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda jiya annabi Musa da annabi Khidir suka fara tattaunawa, shi wannan Khidir din ko kuma Khadir shine wanda Bahaushe ke cewa Halliru. Ina fata an gane, idan kai mai suna Halliru to Bahaushe ne hallara shi. An gane ko? Annabi Khidir shine wanda Bahaushe ya sa wa Halliru. A kamar da na faɗa shine zance mafi inganci da nassin hadisin annabi alaihi salatu wassalam, shi Khidir din annabi ne, yana cikin annaba wanda Qur'ani ya bada labarin su bai kira sunan su ba. Akwai hadisi annabi ya tabbatar da cewa lalle annabi ne, da duk wani sabanin malama in annabi ya raba gardama ajiye ta a gefe. Ina fata an gane. To bayan sun haɗu an tattauna abubuwa da dama sun faru kamar da mu karanta jiya. Akwai wata gaba wacce take da muhimmanci a lokacin da annabi Musa suke tafiya da ɗalibin shi ainihin annabi Yusha ibn Nun, wanda shi ma malamai da dama sun tafi akan cewa shi ma annabi ne. Ina fata an gane, domin Harun, Musa, Yusha dukkansu annabawa ne. Shi yasa annabi Harun shi ya fara rasuwa, daga nan sai annabi Musa, sai zama Yusha shine wanda ya ci gaba da jagorancin Banu Isra'il. Ke sama a lokacin da suka bar Misra, da Allah ke cewa ya qawmi dukhulul ardil muqaddasati allati kataballahu lakum wa la tartadu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. To da suka tafi wannan ardil muqaddasa din, to a cikin su annabi Harun a hanya ya rasu, haka annabi Musa a hanya ya rasu, ba shiga wannan ardil muqaddasa din da shi ba. Ina fata an gane. Shi annabi Yusha shine har bayan shekaru 40 yana raye ya shiga da su ainihin Baitul Maqdis. To a lokacin da suke tafiya, kun san bayan sun bar wurin da aka ce su tsaya a nan za su samu shi annabi Khidir, inda masu suka tina annabi Musa ne ce kawo mana abincin mu, atina gada'ana, haka ne ko? To a wannan lokacin da ya ce atina gada'ana, kawo mana abincin mu ci, laqad laqina min safarina hadha nasaba, lalle mun sha wahala a wannan tafiya. To Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin shi ya kawo matsala mai muhimmanci, saboda shi karkashin aya zai ce fihi masail, ya kawo matsaloli. To a cikin wajen matsala ta hudu yace qauluhu ta'ala, fadin Allah madaukaki, atina ghada'ana, kawo mana abincin mu, yace fihi mas'alatun wahida, a cikin wannan atina gada'ana akwai wata matsala guda ɗaya mai muhimmanci da ya kamata kowa ya santa, wa huwa ittikhadhu zadi fil asfari, shine riƙon guziri a lokacin tafiya. Ina fata an gane. Kaga annabi Musa sun riƙe guziri ba sa tambayan kowa wani abu, yace ittikhadhu zadi fil asfar, mutun ya riƙe guziri a halin tafiya, yace wa huwa raddun ala sufiyyati al jahalati al aghmar alladhina yaqtahimuna almuhamata walkifara za'aman minhum. Qurtubi yana raddi ga ƴan sufaye wanda yace suna tafiya ba tare da guziri ba, za'aman minhum, suna riye cewa anna zalika huwa tawakkulu ala Allah alwahid alqahar, wannan shine tawakkali da Allah, kai tafiya baka da guziri, wannan shine cikin imani. Ina fata an gane. To shine sai shi Qurtubi yace hadha Musa, wannan fa annabi Musa ne, nabiyullahi, annabin Allah, wa kalimuhu min ahlil ardi, kuma wanda yake magana da Allah a ban ƙasa, shi kadai ne wanda Allah ya taɓa magana da shi a ban ƙasa. Sai ce faqadit takhadha zada, ya riƙi guziri a halin tafiya, ma'a ma'rifatihi bi rabbih, tare da kyakkyawan sanin shi dangane da ubangijin shi, ya ma fi ka sanin ubangiji amma ya riƙi guziri. sai ya ce wa tawakkulihi ala rabbil ibad, da kuma karfin tawakkulin shi ga ubangijin bayi, amma bai kama hanya ya tafiya kawai babu guziri ba. To shine anan malami suke cewa baya halatta mutun ya kirkire tafiya bai shirya mata ba. Kai ta bin masallate kana neman taimako, kace guzirin ka ne ya kare, dama baka da guzirin balle ya kare, dama babu shi. Mutun ya ce maka daga Maiduguri yake zai je Sokoto, mutun yana gombe kudin mota ya kare, a gonde kuma Maiduguri. Ina fata an gane, dan ka kasa tafiyan uku ma bai dauka shi dai ba. To tun daga nan ka fara neman taimako, ina fata kun fahimci na abin da kyau. To wannan ba musulunci bane ba kuma baya halatta. Shi yasa galibi waɗannan suka jawo mai taimakon mai neman na gaskiya ma sai a hana shi, saboda makaritun sun yi yawa. Akwai wanda ya zo wani masallaci, muna Lagos sarkin gabar Allah taimaki mai sarauta, saboda shi ya san wurin, ya zo ya ce wai shi Maiduguri zai tafi daga Lagos, wai an bugo masa waya, matarsa da tsohon ciki kuma ta fada rijiya. Akwai wani Alhaji Ibrahim ya kalle shi ya ce, ka amma kai baka da imani, ka kashe mata, ka kashe jariri duk saboda ƙarya. Na ce Alhaji rabu da shi, kila da gaske ne, ni ma kawai zan gadar zare zan shirya mishi. Sai na kira wani, na ce da Allah nawa ne kuɗin motar zuwa Maiduguri, aka ce dubu kaza, lokacin ba ci da subsidy ba. An gane ko? Abin da ya faru shi ne aka haɗa kuɗin mota da kuma wasu kuɗi da za a bashi, sai muka ci ta ɗauke shi a kai shi tasha. In an je a biya kuɗin motan, sai ya shiga mota za ta tashi, sai a danka masa kuɗi. Shi ne shari'in da na bayar. Aka shiga mota ana tafiya, su biyu ne, wani ne zai kai shi. Sai ce da Allah malam, da za ka yi haƙuri ko dubu goma ka bani a cikin kuɗin nan. Wallahi tallahi shi ba ɗan Maiduguri ba ne ba. Sai ce to kai ɗan ina ne? Ce shi ɗan jigawa ne. Ya ce to mu je in saka a motan jigawa. Ya ce shi ba gida zai je ba. Ina fata an gane. To kaga ire-iren waɗannan maƙaryatan sun ɓata ma mai na gaskiya, ma ya zo neman taimako, sai a ƙi a taimaka mishi. To shine Tirmizi ya ce baya halatta ka kirkiri tafiya ba tare da ka shirya mata ba. Sai ya ce fi sahih al-Bukhari, ya zo a cikin sahih al-Bukhari, inna nasan min ahli al-Yamani, akwai waɗansu mutane daga cikin mutanen ƙasar Yaman, kanu yahujjuna, sun kasance suna zuwa aikin hajji, wala yatazawwaduna, su ba sa rike guziri, kawai sai su kamo hanya, wa yaquluna, suna cewa nahanul mutawakkiluna, mun dogara da Allah. Haka za su zo aikin hajji ba su da komai, wasu sun yi tawakkali. Sai ce amma fa idza qadimu, amma kuma in suka iso Makka, sa'alun nasa, za su dinga tambayar mutane neman taimako. Shine ya ce fa anzalallahu ta'ala, Allah sai ya saukar da aya, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa taqun ya ulul albab. Wa tazawwadu, ku yi guziri a kansu, wannan ayan ta sauka. Kar ku kamo hanya kawai za ku je aikin hajji ba ku da guziri, Allah sai ya hana. Yace fa inna khayra zaji taqwa, mafi alkhairin guziri kan shine tsoron Allah. Amma a samu guzirin tsoron Allah da kuma guzirin aljihu. Ina fata an gane. Shi yasa izawuka an ce tana kawo kuɗi, wani malami mai ce in kai izawuka kai iza kafa. Ina fata an gane. In ka karanta to ka fita nema, sai Allah ya taimake ka. Kar kai izawuka kuma ka zauna ba inda zaka ji. Kuɗi ba zai zubo daga sama ba. Ina fata an gane. To izawuka da iza kafa ake. Allah ya sa mu dace. Imam Tirmizi ya kawo wannan dan ya aidi nuna mana muhimmancin atina ga da'ana. Yace akwai magana dangane da guziri a ciki. Na'am, zamu tafi kai tsaye cikin abin da malam ya karanta. Bayan an tattauna mai tsayi tsakanin Annabi Khidir da kuma Annabi Musa Kalimullah alaihi salam, kala yace kala lahu Musa, sai Musa ce da shi, hal attabi'uka, shin ko na bika, ko zan iya binka? Kun san mun ce ya same shi a wani wuri a zaune ko? Yawwa, an ce ala dan fasatin khadra, yana kan wani shimfiɗa kore, yana zaune ala kabidul bahar, a tsakiyar kogi. Asalin waliyyai kenan Alhaji. Ina fata an gane. Yana zaune a kan ruwa, kuma akan wani shimfiɗa kore. wato hatta kalan shimfidan sai da annabi ba mu labari hadisi ne kaga qur'ani bai fadi ya aka same shi ba an ce kawai fojada abdan min ibadina sun samu wani bawa daga cikin bayin mu iya abin da qur'ani yace kenan amma annabi ya bada labari ga inda aka same shi ga ma kalan shimfidan da yake kai ga mayafin da ya rufu da shi ya sunkuyar da kanshi kasa annabi musa ya sallama yace wa alaikum da annabi musa mai sallama me yace yace wa anna bi ardika min salamin to yau kuma sallama a wannan wurin ina aka samu sallama anan saboda galibin wurin kafare ne ba a sallama to da aka mai sallama sai yana mamaki yace man anta waye kai da kake sallama anan wurin yace musa ni ne musa yace musa bani isra'il wannan dai musa na bani isra'ila yace na'am ma sha'anu me yake tafi da kai me ya faru shine hal attabi'uka shin ko na iya binka ala an tu'allimani mimma allamta rushida ala an tu'allimani dan ka koyar da ni ka karantar da ni mimma allamta daga dumbin abinda Allah ya sanar da kai rushidan na shari'a na ilimi da ainihin tafarkin shari'a yanzu annabi Musa yana roƙon shi akan bai ce ba to Allah ne yace na zo na bika kaga ba haka yace mishi ba ba Allah ne turo shi ba da sai yace to Allah ne yace na zo ka koya min ilimi bai wannan ba saboda ladabi na yazo annabi Musa yazo neman ilimi ne yace hal attabi'uka shin ko zan iya binka ala an tu'allimani dan ka ilmantar da ni ina fata an gane kaga ladabi tsakanin malami da dalibi kenan ke yasa malaman da ilimin su ya albarka ina fata an gane yanzu kana karantar da mutum yana challenge dinka Allah Allah yake maka kai kuskure zaka yi daidai 100 ba shi zai fada ba kana kuskure ko lirabi kai kuskure sai sa social media ga inda malai kuskuren lirabi dama bai san larabci ba ina fata an gane shi yasa karatun babu albarka ba tsoron Allah ga ilimin yayi yawa amma Allah ya cire albarka a ciki saboda dama na farko galibi ba dan Allah ake ba dan neman suna ake ya zai kawo malamin shekure shi ko kuma za a angon sai fitini kowa shine salaf kowa mushriki ne ina fata an gane ya fitini kowa babu ikilasi babu tsoron Allah babu albarka ilimi Allah sai zara albarka an fanci wannan abin da ke shi yasa hatta in ka duba a baya in ka duba kaman iyaye a cikin unguwanni sai kaga ba wani sana'a babba suke da ita ba amma ana abinci sau uku a gidajen su sai ka ya ake suke rayuwa kaga sana'an fa yar karama amma ana abinci sau uku a gida ga yara da yawa ga mata da yawa albarka ne kawai Allah ya zuba alaji ina fata an gane idan kana so ka gane albarka wanda ke daga cikin manyan malaman mu Dr. Ahmad Ibrahim Biuke Allah mishi rahama a lokacin muna karatu a gun shekaratun Jami'u Tirmizi wajen shekaru 20 baya da suka wuce akan yake cewa in kana so ka gane asalin definition na albarka shine ka kalli shanu sai ce a kullun a Najeriya shanu dubu nawa ake yankawa ba wanda ya san iyakan su idan aka ga maka analysis na shanun da ake yankawa a Lagos kadai sai kai mamaki a Lagos kadai in ka ji dubban wallahi sai ka dauka ƙarya ne amma in ka je kwata-kwata da ke Lagos abbato kuma haka ne shi yasa da masu kiwon shanu da masu kai shanu sun yi yajin aiki na kwana uku sai a shiga bala'i a kudancin Najeriya akwai lokacin da aka yi wani strike aka samu rikici tsakanin ma'aikata da wani ne aka daina kai shanu kwanaki kaɗan fa aka yi sai ga ka ga rago ana sayar da shi miliyan 2 a Lagos rago ina fata an gane sarkin Lagos yace yana roƙan sultan ya shiga maganar nan ya kira sultan yace wallahi in ba su shiga maganar nan ba za a fara cin mutane a Lagos yace ba za su rayu ba nama ba kuma daga nan ake kai musu ina fata an gane to kalliyan da ake cin shanu kullun ana yanka shanu sama da miliyan a Najeriya amma shanu sau nawa take aihuwa a shekara a shekara ko shekara biyu a shekara ne ko a shekara biyu duk shekara tana aihuwan yaya nawa dai ta haka ne ko ba haka ba to kaga sai an yi shekara ciru sanan ta aihu sau daya to alade fa gudano yake haifa sai haifi 20 wa yake ci shi dan kadan ne a cikin mutane amma ina yake babu saboda Allah cire albarka a cikin shi a cikin shanun kuma Allah sai ya sa albarka kun fahimci wannan abin da kyau wannan shine hakikanin definition na albarka to a rayuwa ka nemi Allah ya sa maka albarka a harkokin aiki ne a ilimi ne a kasuwa ne a kome ne ka ci Allah ya sa albarka baka da 100,000 ana ma kallon kana da 10,000,000 albarkar rayuwa kenan an fahimci wannan abin da kyau to Allah subhanahu wataala anan ya nuna mana ladabin annabi Musa dangane da ainihin malamin shi akwai wani misali da nake yawan gaya wa dalibai Allah jikan man Jafar ya samu daukaka ba kasan nan ba hadda waje amma in ka san wani abu game da shi zaka yi mamaki duk wanda ya taba karantar da shi ko da shekara 40 baya ne in sun hadu kaga yanda yake mu'amala da shi zaka yi mamaki zai iya rike mishi takalmi a duk wannan sunan da ya fa ana Jafar Jafar a duniya amma in ya ga wanda ya taba karantar da shi ko kawaidi ne ko alif alif an baki wau zalai karantar da shi zaka ga irin da yake girmama shi Dr. Ahmad ya ce har Jafar ya mutu baya zuwa gunshi zauna akan kujera sai dai a kasa ina fata an gane da idona na ga ya tashi ya jabu da shaki sa waziri mota yanda yake bashi girma kuma Isa waziri ba dan izala bane ba dan salafiya bane ba amma malamin su ne a karantar da shi ina fata an gane to sai ga Allah ya sa musu albarka amma kai tun baka tafasa ba kuma zaka kone sai ga babu albarka sai da ta rikici da kai duk abokan babanka kai fada da su a unguwa kace ba su fahimci sunna ba to ya za su gane sunna da mummunan hali irin naka ba za su gane ba kare na su baka musu ladabi kuma su fahimci sunna ba sai yu ba amma inda zaka girmama su ka ba su daraja wallahi su baka limancin unguwan ba ina fata an gane to dole dalibai su gane wannan abin da kyau al'asul shi karatu albarka ake nema sannan kuma duk wanda yake yana da taqaddum a gabanka me yasa sahabbai Allah yace la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fatih wa qatala ai saboda riga shiga musulunci da suka yi ne shi sa duk wadanda kake ganin cewan ba su fahimci tajwidi ba malaman gargajiya ne ko kuma a hatta a cikin malaman mu na ahlus sunna an ka samu dattawa wanda shekaru 40 baya suna da'awa ba su yi karatun zamani irin naka ba to karkare na su dan ba su da nahawu kun fahimci wannan abin da kyau saboda su suka share hanya kuka biyo tarkar da suka shiga suka fita kai ba za ka iya ba an yi lokacin da baka isa ka ce ma kai dan kaza bane a kasa a lokacin su suka tashi suka ce su ne a kama su ai wane ne sun ba abin da ba su shiga ba wasu an daure su wasu sun yi accident wasu sun yi kaza wasu sun yi wasu an kore su ma a unguwa yau kai ka samu abin bulu sai ka ce ko su ne ba su iya ba kun fahimci wannan abin da kyau to dole mu girmama waɗannan dattawan malamai na gari da na unguwa koda ku ba ahlus sunna bane ba suna da wata ainihin daraja da Allah ya ce a ba su an fahimci wannan abin da kyau to duk lokacin da al'umma take zaune karazube to an shiga garibi yanzu a arewa abin da muke fama da shi kenan babu shugaba za a zagi kowa za a ci mutuncin kowa da malamai da sarakuna da ba wanda ya sai ce kaza a unguwa fa a saurare shi to me muke tsamman zai faru nan da shekara 30-40 in muka tafi aka kaman dabbobi babu tsari babu shugabanci Allah ya sauke kala sai ya ce innaka lalle kai inji annabi khidir lan tastati'a ma iya sabra wa zaka iya hakuri tare da ni ba wa kaifa tasbiru ya zaka yi hakuri ala ma lam tuhid bihi khubra kan abunda baka da ilimi akan shi kan abunda baka kewaye ilimi tare da shi ba za ka ga abubuwan da hankalinka ba zai dauka ba a shari'anka na at-taura babu wannan abun kuma abun ya wuce hankalinka iliminka bai kai ba sannan ya wuce kuma hankalinka ba za ka iya hakuri ba sai annabi Musa kale yace satajiduni
فلا تسألني عن شيء حتى حتى أحدث لك منه ذكرا.
قال سأل النبي موسى ستجدني إن شاء الله صابرا دسنو ذاك ساميني من حقوري إن الله يعد ولا عاسي لك أمرا بزن ساب ومك أمرني با دو أبندك أمرتي نزني أيكي ديش تو أنان ديتي ستجدني إن شاء الله صابرا da sannu tabbas zaka same ni mai hakuri insha Allah to bai ce ba wala a'si laka insha Allah amran to sai malamai suke magana guda biyu wasu malamai suka ce wajen hakuri din nan da wajen kuma al'amari abubuwa ne guda biyu zaka same ni mai hakuri da duk abin da zaka yi wala a'si laka amra bazan saba maka umarni ba to anan sai ce insha Allah sai suka ce abin da yasa akwai possibility akwai hakurin da ba zai iya ba shi yasa ya ce insha Allah ina fata an gane bai daukan mishi alƙawari zai hakura da komai ba shi yasa ya ce insha Allah kun gane wannan abin da kyau wala a'si laka amra amma kan bazan saba maka umarni ba kun gane abubuwa ne guda biyu bazan saba maka umarni ba amma akwai yuwar fa naga wani abu ne fushi shi yasa sai ce insha Allah magana na farko su malamin suka ce a'a satajiduni insha Allah sabiran wala asi laka insha Allah amran ka kaddara shi za a yi ba sai an kawo duka biyu a lokaci ɗaya ba a larabci a kowannan abu an fahimci wannan abin da kyau to kalma insha Allah nan kun sa a farkon suran da ita aka jarrabi manzon Allah mun karanta ko alayhi salatu wassalam kisa Allah ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu zalika gadan illa an sha Allah karka ce gobe zan aikata abu ba tare da kasa insha Allah ba shi yasa an ka duba annabawa na daga cikin dabi'an su cewa insha Allah annabi isma'il a lokacin da baban shi annabi ibrahim yace zan yanka ka me ce ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin to sai abu na gaba karkashin wannan suka ce shi insha Allah nan a komai ne ake sa shi ko ba a komai ba suka ce misali gobe zan je unguwa insha Allah dan akwai yuwar kila ba za ka je ba tun gobe nan Allah ne to amma akwai abin da kuma ka san tabbas haka ne sai ka sa masa insha Allah aka ce kaman me kaman ka ce kowa zai mutu sai ka ce insha Allah ko kace za a yi tashin duniya wata rana sai ka ce insha Allah ina fata an gane sai suka ce anan abu ne wanda dole zai faru kuma ba dan adam bane zai faru da shi Allah ne ya faɗa yace innama tu'aduna lasadiqun wa inna dina lawaqi'un tabbas alƙawarin da aka muku gaskiya ne sakamako na wuta da aljanna da sirati da wane ne tabbas shi ma sai ya faru sannan kuma yace wa anna sa'ata atiyatu la raiba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur tabbas alqiyama zata zo babu kokunto a cikin ta to me ne wani insha Allah ban gane ko kun gane ba sai wasu malami suka ce ba sai an ce insha Allah ba to in ka sallama haka kuma kana karatu sai ka samu wani waje sai ka bude hadisi cikin sahihu muslim annabi rahama alaihi salatu wassalam da yazo makabarta sai ce assalamu alaikum ahla diyaril mu'minina wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun ci amince Allah tabbata akan ku gidan musulmai da mu'minai insha Allah mu muna nan zuwa yana kokonto ne to me yasa yace insha Allah ai ya san tabbas sai amutu amma sai yace insha Allah kun fahimci abin da kyau sai malami Imam An-Nawawi a cikin sharhin Muslim karkashin wannan hadisin sai ya ce duk abin da yake tabbas ne zai faru kamar mutuwa tashin kiyama hisabi shiga wuta da aljanna in kaga an ce insha Allah an fada ne tabarrukan dan albarka insha Allah ina fata an gane ba dan ko zai faru ko ba zai faru ba kisa annabi ne ya ce insha Allah bikum lahiqun ya fada ne tabarrukan kawai dan neman albarka abun ya fito fili ko sai Allah ya ce mi kala ya ce fa'ilta batani idan ka bi ni fala tasalni an shay'in, karka tambaye ni komai komai kankantan shi. An shay'in nukira, aka wuce da nakira, kowani irin abu karami ne ko babba, inda ka gani ka kama bakinka. Hatta uhdisa laka minhu dhikra, har sai na laburta maka shi. In ban baka labari ba, karka tambaye ni, karka ce dan me, kai dai kai ta kallo kawai. Annabi Musa kuma ya dawo alƙawari a ƙarƙashin wannan ne malamai suka ce ya halatta ɗalibi yazo zai koyi karatu ka samu sa sharuɗa, ka zo karfe 7 na safe ka ƙara minti 5 ba karatu, ya halatta. Ina fata an gane. Sannan zaka zauna rana kaza da rana kaza banda rana kaza, ina fata an gane. Duk ka sami shi wannan sharuɗan, sannan duk bayan sati ka zo da 500 babu laifi, kudin Laraba ya halatta. An gane ku? Sannan malamai suka ce da wannan ne malaman mu'asirun suka ce ya halatta a bude makaranta, a buga form, a sa sharuɗa ga wanda zai kawo dan shi. Ina fata an gane. Kar wani ya ce maka bai halatta ba, ga Annabi Musa na masa sharuɗa, za a bashi adabi. Ina fata an gane. To shi yasa duk abubuwan daga cikin shari'a ake fito da su. An fahimci wannan abin da kyau. To sai ya ce fala tasalni an shay'in, kar ka tambaye ni komai, hatta innan tufidul gaya, ai ma'ana ila an uhdisa laka minhu dhikra, domin an ce hatta uhdisa, me yasa aka yi fataha? Na saboda hatta, hatta harafin menene? In ji wai? An gane ko? Asali uhdisu ne saboda fi'ili ne mudari'i, shi kuma fi'ili mudari'i kullun dan ma yake dauka. To sai malami suka rubu gida biyu, akwai malaman basara akwai malaman kufa a wajen masaban nahwu. Malaman basara suka ce duk inda aka samu hatta, su a gonsa hatta harafin jarra ne, in suna lissafa huruful jarri hatta tana ciki, da ila da ala da fi da bi da min da wane ne ana kawo hatta a ciki, da suwawul kasmi kaman wallahi, da tawul kasmi tallahi, da billahi, da kuma wawu rubba. Ina fata an gane. Da yace walailin kamawjil bahar yalkhasudu lahu alayya bi anwa'il humumil yabtali, inji mai baiti suka ce walailin din na ai ma'anar shi wa rubba lailin, suna kira shi da wawu rubba a wajen malaman nahwu. To anan hatta tunda harafin jarra ne, me yasa aka ce hatta uhdisa ba ce ba uhdisi? Sai su malaman basara suka ce hatta harfu jarrin uhdisa fi'ilun mudari'in mansubun bi an mudumaratan ba'da hatta. An gane ko? Suka ce an masa nasaba ne, akwai an da aka boye ta bayan hatta, kawai bata fito bane ba. Aka ce me hujjan ku? Suka ce hujja shine a ka'idar larabci in ka sa an din zai zauna, hatta an uhdisa laka minhu dhikra. Kun gane wannan abin da kyau? Wannan shine masaban mutanen Basra wanda akan shi malaman Misr suke kai. Amma malaman Kufa suka ce hatta tana zuwa harafin jarra, kaman salamun hiya hatta matla'il. Ina fata an gane. Fajr suka ce kuma tana zuwa harafin nasaba, suka ce kaman hatta uhdisa, hatta yarji'a ilaina Musa, kaga yarji'a. Ina fata an gane. To a takaice dai akan wannan malaman Saudiya kuma suke shine masaban su Ibn al-Usaymin. Usaymin yace dan wannan yafi sauki, ba sai ka ta kaddara kaddara ba, akan ka ce hatta harfu jarrin uhdisa fi'il mudari'un mansubun bi an mudmaratan ba'da hatta, ce wannan akwai wahala. Amma kai ka ce uhdisa mansubun bi hatta, shikenan ka wuce wurin. Ina fata an gane. Yace hatta uhdisa laka minhu dhikra, har sai na baka labarin wannan abin da ka gani. In ban baka labari ba, kar ka yi tambaya. Sai Allah ya ce mi
قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تغرقني من أمري عسرا.
تو yanzu an kama hanya an tattauna an yi yarjejeniya ka yadda yace na yadda to bismillah sai aka fara tafiya kun san jiya mun ce shi fatahu yana ina an daina labarin fatahu annabi shau yanzu an koma magana annabi Musa da annabi Khidir to malabe sun yi magana guda biyu akwai malaman da suka ce annabi shau fa kaman sallaman shi akai to kai tun a tafiya ma an samu matsala da kai ka kula da kifi baka kula ba to yanzu na hadu da malamin da nake nema kai kan na sallame ka wasu malamai suka ce a'a wanda shine abin da Ibn Usaymin yake kai cewon yana nan tare da su suna tafiya yana bin su a baya ina fata an gane to amma shi ba za a yi labarin shi baran shi ba shi da wani abin nan menene aikin da zai yi shi kawai dan kallo ne shi yasa Qur'ani daga ne ajin shi a gefe dama shi dan rakiya ne to ya gama rakiyan shi yanzu annabi Musa ya hadu da abin da yazo nema to yanzu dukkinsa za ta koma tsakanin su annabi Shau kai kawai kai ta kallo ko tari ba zai yi ba to sai aka kama hanya fantalaka sai suka kama hanya suna tafiya hatta idza rakiba fi safinati har suka shiga cikin jirgin ruwa kharaqaha annabi Khidir sai fasa wannan jirgin ruwa to me ya faru ya zo cikin Sahih Muslim dan ku gane wannan jumlar wal bukhari da Sahih al-Bukhari annabi rahama yace fantalaka yamshiyani sai suka kama hanya suna tafiya a ƙasa ala sahil al-bahri a gefen ainihin kogi Khidir na tafiya annabi Musa na bin shi famarrat bi safinatin sai aini famarra safinatun sai wani jirgiro ya wuce saboda akwai kwale-kwale suna tiyawo akan wannan kogin to famarra safinatun sai ga wani jirgiro zai wuce fa kallamuhum an yahmiluhum fa arafu al-khidra sai suka musu maganan suna so su hawo sai zama masu jirgiruwan suka gane annabi Khidir ashe amma san shi a area dan shi nan ne wurin zaman shi galibi wanda yake yawan zama a wuri ai kowa ya san shi ba akwai kwanan plateau ba plateau ai yawanci an san shi ko yana nan ko ya rasu sarkin gaba to Allah ya mishi rahama to galibi in kana yawan zama a gu zaka samu mutane sun san ka a gari ne ko ba a gari ba to shine sai zanto annabi shi annabi Khidir yawanci ma'aikatan kogin nan sun san shi sai suka ce ai wannan Abdul Salihu suke kiran shi bawan Allah na gari to kullun kawai bai da aiki sai ibada sai suka kira shi da Abdul Salihu bawan Allah na gari sai suka ce ai bawan Allah na gari ne mu dauke su annabi ya bada labari fa hamaluhu bi khairi nawlin suka dauke su ba tare da sun karbi ko sisi ba akaramakan Allah ba sai ka biya ba direban yana da mutunci kenan wannan ina fata an gane haka ya kamata kuna yi yawa yace bi gairi naulin akwai wanda fa idan ya sanka kuka hado a wani gu sai yanzu ne bai taba ma ganin ka ba saboda kada maka alfarma kuma bai san kai ba ne ma za ka yi ba yana daga cikin matsalolin mutanen mu musamman mutanen mu in nace mutanen mu kun gane ai ya Hausa Fulani da kuma sai yanzu ne bai ma taba ganin ka ba kuma bayan da za a taro ya zama ka dauki fiskan kowa an gane ko tunda ya san baka san shi ba sai yanzu ne bai san ka ba kar ma ya nuna ya san ka a wurin karatu ka ce abu ya zama zai maka rage ko wani abu ko ya dauke ka mashin din shi kyauta ko in dan keke na fif ne kawai saboda Allah sauke Hausa Fulani Allah jikan mu kawai yace fa hamaluhu ke suka dauke shi bi gairi naulin ba tare da sun karbi ko sisi ba zai biya suka ce a malam ba sai ka biya ba falam maraki ba fi safinati da suka shiga cikin jirgin ruwa da annabi Khidir da annabi Musa sai muqaddara da annabi Shau lam yafja Musa Musa bai ankara ba ana zauna cikin jirgin ruwa illa wal Khidir kad khala lawhan min alwahi safina bil qadum annabi Khidir kai dauki wani gatari ya sare wani bangare na jirgin Allah ya cire allo guda daya da wannan jirgin ruwa ina fata an gane ba ankara ba kawai yayi jirgi barna kala sai annabi Musa yace kala lahu qaumun hamaluna bi gairi naulin haka kawai mutane sun dauke mu kyauta ko biya ba mu yi ba yace amatta ila safinatihim fa kharaqaha kawai kaje ka fasa musu jirgin ruwa litugurika ahla kuma so kake ma ka kashe mutane ne to ina alƙawarin da akai an ce karka ce komai kuma yace ya yadda hatta uhdita laka minhu dhikra kaga tun karon farko ya fadi shine kale yace akharaktaha shin zaka fasa wannan jirgin ruwan litugurika ahlaha dan ka halakar da mutanen cikin ta da aka ce litugurika wannan lamun din malamai suka ce lamun mecece na'am lamun mece da yi magana mana la ana kiranta lamul aqiba ba lamul ta'lil bace ba akwai lamul ta'lil akwai lamul aqiba lamul aqiba takan zo a qur'ani a wurare da yawa daga ciki akwai nan litugurika ahlaha ai ka fasa wannan jirgin ruwan ne karshen al'amari mutane su halaka kini aqibatul amri kenan annabi musa ba yana nufin ka fasa ne purposely dan ka kashe mutane ba amma tunda ka fasa jirgin ruwa abinda zai faru a karshen lamari jirgin ya nitse kina ke ce mata lamul aqiba ina fata an gane shi yasa lokacin da mutanen fir'auna suka tsinto annabi musa sai Allah ce faltaqatahu ali fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana lamul aqiba kenan sun tsince shi amma karshen al'amari me zai faru zai zama musu abokin adawa ai su ba shine niyyar tsinto shi ba an gane ko ana nufin karshen al'amari to a wannan gaban sai yake cewa la tugrika ahlaha dan ka nitsar da mutanen jirgiro ka halakar da su laqad jita shay'an imra hakika ka zo da babban al'amari ka zo da wani abu mai girman gaske kalman imra an gane ko shine al'amrul azim abu mai girma abinda yake da ainihin daraja shine imra kenan kun fahimci wannan abin da kyau da yace laqad jita shay'an imra hakika ka zo da wani babban al'amari arama dakta zaman afwan ga can wurin zama ina ce ma laqad jita shay'an imra ka zo da wani babban al'amari wannan abin da kai kan yana girman shi ya kai inda kai kalman imra din nan ta zo a cikin hadisi wanda Abu Sufyan a lokacin bai musulunta ba yayi amfani da ita kun san lokacin da annabi ya aika wa sarakuna wasika da Farisa da Rum da wane ne to Hirkal shi ya nemi Abu Sufyan ya zauna da shi ya masa tambayoyi ya bashi labarin manzon Allah da dabi'un shi da halayen shi da tarihin shi yana masa tambaya da yana bashi amsa to shine shi Abu Sufyan bayan an gama tattaunawa ya fita sai yake ga mutanen shi sai ce laqad amira laqad imara kai sori amru ibn abi kabsha yace lalle al'amarin dan abi kabsha ya girmama ina fata an gane har sarkin rum yana jin tsoron shi to sai suka ce wane ne ibn abi kabsha kaka ne na annabi ta bangaren mahaifiyarsa ina fata an gane a lokacin da ya Urashawan Makka suke bautan gumaka shi sai yake bautan shi'ira shi'ira din wata tauraruwa ce a sama ita ce Allah ce wa annahu huwa rabbu shi'ira Allah shine ubangijin tauraron shi'ira to a Makka kowa na bautan gumaka shi Abu Kabsha sai yake bauta wannan tauraruwar sai ya saba Urashawan Makka to da annabi ya bayyana shi ma ya saba wa gumakansu yace a bauta wa Allah sai suka danganta shi da wannan kakan nashi na bangaren uwa yadda kakanka ya saba mana haka kai ma ka saba mana sai suka ce mishi ibn abi kabsha dan gidan abu kabsha ina fata an gane to shine ya amfani da wannan kalman a wannan lokacin to shine imra din babban al'amari wato ka zo da wani abin da hankali ba zai dauka ba yafi karfin hankali shayan imra kala sai ci alama qul shin ban ce ba innaka lan tastati'a ma iya sabra ta kai ba za ka iya hakuri da ni ba dama na fada kaga tun takun farko baka iya hakuri ba kala sai yace la tu'akhidni bima nasitu kar ka kama ni da abin da na manta ai mantuwa ne eh ka san da na mantuwa haka ne ko kuma haka ne dan adam dama al-insanu ne ai ko wa ma sumiyal insanu illa linasihi wa man qalbu illa innahu yataqallabu an sa mutun suna insanu ne saboda mantuwa annisyan kama almar'u da ake kiran mutum suka ce ma sumiyal mar'u mar'an illa limru'atihi ko illa lilmru'a shi yasa malamai suka ce kalmar mutum bahaushe daga larabci ya dauko ta almar'u an dauko ta daga muru'a muru'a shine mutunci sai aka ce almar'u mai mutunci haka kai ma mutum mai mutunci daga mutunci aka dauko suna shi yasa idan mutum ya zama marar mutunci sai a ce ai wani ba mutum bane me ake nufi bai da mutunci ba ana nufin dabba bane ko aljani aka da ko baka ba to inda kai mutum ne ka zama mai mutunci da ka zama marar mutunci ka fita daga ainihin mutuntaka to shine yace la tu'akhidni bima nasitu kar ka kama ni da abun da na manta wannan mantuwa ne sharrin shedan ne wala turhiqni min amri usra ay wala turhiqni usran kar ka dora min wani abu mai wahala min amri game da al'amarina bi ma'ana dan kawai nace zan bika na zamo dalibin ka kar kuma ka dinga kawo min wasu dokoki masu nauyi a wannan dai abun da ne ka gane kuskure ne saboda haka kai hakuri an fahimci wannan abun da kyau a wannan gabar ya kamata mu tsaya saboda kusan lokaci ya ja wajen almost minti 46 kuma muna tare da akwai baki da muke da sunan da suka kawo mana ziyara daga masallacin Ummu Hawwa'u dake can bayan Duma kamar da kuke gani a tare da mu akwai ɗaya daga cikin manyan malaman mu kuma babban limamin masallacin Juma'a na Jami'ar Kashare kuma ɗaya daga cikin limaman mu na masallacin Miyetti shugaban tsangayar addinai ta Jami'an Kashare Dr. Abubakar Idris Salle wanda ba bako bane a nan masallacin ba bako bane a gari kusan muna farin ciki da wannan ziyara wallahi sharaftumuna ya sheikh an sharrafa mu kware da gaske wannan ziyara ce ta karramawa kware da gaske lokacin da na samu labari na yi farin ciki kuma nace mallan da kanshi zai kawo mana ziyara saboda yana tafsirin daren shi mamma suka yanke suka taho ga kuma alaran mamalan Abubakar Sadiq Bala wanda shi ma sananne ne a gari ba bako bane ba yana daga cikin aramomin mu na Gombe kuma ɗaya daga cikin limamai na masallacin Ummu Hawwa'u din sannan kuma ɗaya daga cikin algalan musabaka na ƙasa ina wasu Qur'ani daga alƙalin ku yazo mallan Sadiq muna godiya kwarai da wannan ziyara sannan kuma a tare da su din ba su kadai ba akwai wasu daga cikin shugabanni akwai Alhaji Adamu Bala Yarma ya zo ko barka da zuwa ciyama Allah ya saka da alkhairi shine ciyama na kwamitin wannan masallacin muna godiya kwarai da ziyara akwai Alhaji Abubakar Ahmad wanda shine mai unguwan ya samu zuwa ko mai unguwa bai samu zuwa ba ko to akwai kuma sakataren kwamitin masallacin na san muna tare da shi ko yawa sakatare ala wasalan muna godiya kware da wannan ziyara wanda shine Alhaji Aliyu Muhammad Mustafa Allah saka da alkhairi akwai da yan uwa da yawa akwai alaran Mamal Ahmad ina yake Mamal Ahmad ka buya waje yana ta waya shine wanda yake ja Mallam Musa Adam mai hula baki a tafsirin shi na yamma a nan masallacin Munafidarul Locus kuma yana cikin liba mai na masallacin Ummu Hawwa'u da yan uwa da suka rako da su akwai Alhaji Hamza ko Alhaji Hamza director barka da zuwa waye ne ban kirawa Arama okay liman da kamu salawat na Mallam Suleiman Isa muna godiya da wannan ziyaran kware da gaske zan so tunda gashi muna tare da su kuma gashi ɗaya daga cikin malaman mu yana tare da su ya dan ce mana wani abu wanda za mu amfana gaba daya kware da gaske Dr. Khalid Fadal mashkuran majura ko minti kadan ne akwai ina duba time dai muna da mintuna muna da kamar minti 6 ma da ya rage insha Allah ko minti 5 ne Dr.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على محمد وسلم وبارك منا قال ابو دي والله تعالى da ya nuna mana ranar irin ta yau ya kuma ba mu damar halartar wannan wuri domin ziyara. Babu shakka tun lokacin da muka soma tafsiri a wannan masallaci mai albarka na ummuna Hawwa'u aka ce to akwai wurare muhimmai da ya kamata mu kai ziyara, daga ciki akwai wannan masallaci mai albarka. Muna farin ciki kwarai da kuma yi muku fatan alkhairi baki daya. Sannan mun dade muna samun labarin cewa wannan masallaci yawaici waɗanda suke halartar karatuttukan da waɗanda suke halartar tafsirin ma yawaicin su matasa ne. Wannan hafizai ce mafi yawan su kuma wai hafizan alkur'ani ne ma. Wannan alkhairi ne babba. Ko da yaushe idan aka ce guri, duk abin da ake yi na rayuwar duniya da rayuwar lahira, in aka ce matasa ne suka fi yawa a wannan wuri, to ana kyautata zaton goban waɗannan al'ummar za ta yi kyau. Goban zai yi kyau, goban zai yi kyau. In ka kalli tarihin musulunci haka yake tun fil azal. Wala'alla sirrun kenan ma da yasa Allah ta'ala shi da kansa shi ma ya ba da muhimmanci akan harkar matasa. Kalli Qur'ani, inda za ka buɗe haka ka dinga kallo kawai yadda Allah ta'ala yake mana maganar matasa tun fil azal. Misali ya soma maka maganar Annabi Ibrahim lokacin da yayi wannan gugurmayar, yana matashi ne. Wala Allah, inda ba matashi bane ba zai iya wannan gugurmayar ba. Yayi gugurmaya ya ishe mu dai lokacin da har ya himmatu yaje ya kakkarya gumaka, ko har ya bar guda daya sai dora masa abin sarar irin la'allahum ilaihi. Idan suka dawo sa tambayi wannan, har suke ta mamakin man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamin az-zalimin, wani az-zalimi ne yazo yayi irin wannan. Suka yi ta fada, suka yi ta masifa, karshe ne suka gano qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Karshe suka ce mun dai ji wani saurayi, sai ka ja layi a kasan saurayi yana ambaton su, yana ce sai yayi musu makirci, Annabi Ibrahim kenan. To kuma ko ka kalli ɗansa Annabi Isma'il, lokacin da aka yi maganar aje a yanka shi, da uban ya bashi labarin nayi mafarki, kuma mafarkin annabawa gaskiya ne, Allah ya umarce ni in yanka ka, me dan yace qala ya abati fa'al ma tu'mar satajudni insha Allah minas sabirin. Da yake saurayi ne, matashi ne, babu wani tunani, ba maganar matansa da zai bari da ƴaƴansa, da kawai ya abati fa'al ma tu'mar, duk abinda aka ce kayi da ni ka aikata kawai. Satajidni insha Allah minas sabirin. To haka kai Annabi Yusuf, duka muna da labarin sa na maganar jarabawa da ya shiga da wannan matar mai gidan shi, ko aka yi ta wannan, aka abinda yasa iya wannan tsayawar saboda matashi ne. Lokacin da wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak qala ma'adha Allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun. To lokacin da tayi masa barazana ma, dan tayi masa barazanar lallai ko dai ya aikata abinda take so yayi da ita, ko kuma ya je kurkuku, karshe me yace? Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahun asbu ilayhinna wa akun min al-jahili. Annabi Yusuf kenan. Kalli, saboda me akwai wannan samartakar, ka san shi matashi yadda yake. To duka sauran annabawa in ka bi ko irin wannan gogormayar, saboda harkar samartaka ne. To shi yasa kalli sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su ma kusan duka matasa ne. A lokacin fa babban su shine sayyidina Abubakar, shekararsa nawa ne? 38 lokacin da ya karɓi musulunci, shekararsa 38. Don haka duka sauran matasa ne.
saboda haka muna farin ciki gaskiya a ce wuri irin wannan ko da yaushe yana cike da matasa, illa dai kawai babbar kiran da za a yi ita ce irin yanda manzon Allah kullum yake damuwa da harkar matasan musulmi, da irin kiransu da yake yi, da kuma wayar da kansu cewar harkar samartaka akwai hatsari, akwai ganare. Harkar samartaka ba abun wasa bane. Allah ta'ala ko gobe kiyama kowa la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyama hatta yus'ala an arba. Gobe kiyama za a tsaye da kowa, ba zai motsa ko nan da nan ba sai an masa manya-manyan tambayoyi guda hudu. Manya-manya, karka ce wai su kenan tambayoyin, a'a, waɗannan su ne manya. Wani kam sai an masa tambayoyi kusan 1000 ma gobe kiyama, sai ya kai 1000 ko 100. To amma cikin manya-manya akwai wa an shababihi fima afna, sai an tambaye ka game da samartakarka, yaya ka gudanar da ita, yaya ka cinye samartakarka tun daga farko har zuwa ƙarshe. Saboda haka ƴan uwa masu girma, abu na ƙarshe da zan faɗa, duk da dai menene samartakar ma tukuna, don duka nan in banda mu ko shida ne, dukkanku har da malamin, dukkanku matasa ne. Ina ganin mu shida ne kawai za a iya ce, ko mu bakwai, na? Saboda in ka ɗauki ta'arifin da suke bayarwa na matashi, sukan ce ash-shababu marhalatul quwwati bayna da'afain, da'afu at-tufula wa da'afu ash-shaykhukh, kama qala Allah ta'ala, Allahu alladhi khalaqakum min da'af thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-'alimul qadir. Wannan ita ce fassarar samartaka kamar yadda Qur'ani ya kawo. Allah shine wanda ya halicce ku. Farko tukuna suka ce ash-shababu marhalatul quwwa bayna da'afain, matashi samartakar ita ce wani irin yanayi na jin ƙarfi da nishadi tsakanin raunana guda biyu, rauni guda biyu, raunin yarantaka da raunin tsufa. Idan mutum baya raunin yarantaka, shi ƙarami ne wanda za a iya danne shi, za a iya gamawa da shi, ta can kuma bai kai tsufar raunin tsufa ba, to abin da ke tsakanin shine ake kira samartaka, baina da'afain, da'afur tufula wa da'afur shaykhuha, rauni na yaranta da kuma rauni na tsufa. To har suka kawo wannan ayar da Allah ta'ala yake cewa Allah ta'ala shine wanda ya halicce ku, Allahu alladhi khalaqakum min da'af, ya halicce ku daga rauni, thumma ja'ala min ba'di da'afin na'am quwwa, sannan yazo ya sanya muku ƙarfi bayan rauni, thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba, sannan yazo ya sanya muku rauni bayan ƙarfi har da kuma furfura. To wannan abin nan kenan, duk wanda ya shiga wannan, wanda ke tsakanin nan, to ya dauki ta'arifi na samartaka. Saboda haka ku ji tsoron Allah ku waɗannan matasa, ku ji tsoron Allah, duk abin da aka karanta a wannan wuri na tafsiri matukar kun fahimta, to babu abin da ke kanku sai aiki da shi, aiki, ku yi aiki da duk abin da kuka gane. Kada ku zamo irin matasan nan da ake ta mamaki, kullum ka gansu wajen ta'alimi, kullum ka gansu wurin tafsiri, amma kana haduwa da su a waje sai kai ta mamaki, ina ilimin, ina amfanin tafsiri da suke zuwa, ina amfanin ta'alim da suke zuwa, wanda in ka hadu da shi ko gaisuwa ba zai gaishe ka ba, kuma ka kai sa'an mahaifin shi, kai ko baka kai sa'an mahaifin shi ba, ka kai sa'an wan shi, amma ko gaisuwa ba zai yi ba. To ina amfanin irin wannan zuwa karatun? Wani kuma zai ga sa'an baban shi ne ma da kaya, amma babu ruwan shi da shi. Wani sa'an mahaifin shi ne za su yi kiliya, in ba a yi sa'a ba sai su yi kafada da kafada, babu ruwan shi da shi. Saboda haka kada ku zamo irin waɗannan matasa, ku dai zamo matasa masu tsoron Allah, ku zamo matasa wanda duk abin da aka karanta a nan, to kawai da kun fita sai aiki. Allah ta'ala ya ƙara muku albarka, Allah ta'ala ya yi mana albarka baki ɗaya. Allah ta'ala ya datar da mu ga duk abin da yake so. Allah ya kare mu daga saba masa. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum Sheikh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dakta muna godiya kware da gaske. Kaga da na kira mallam yace lokaci ya kure. Ba lokaci amma mallam ya minti 12. Ya dauka minti 3 yayi. Mallam Allah ya saka da alkhairi saboda kar mu rike mutane da yawa. Muna godiya da wannan ziyara. Sannan gashi mai unguwan ita wannan unguwa inda masallacin yake Alhaji Abdul Qadir Ahmed Bulazu shine wanda ya shigo yanzu. Kun ga shi kadai ne mai rawani ana aiko. Masu sarauta su dan bambanta da mu. Muna godiya ranka da ne da ziyara. Ga kuma Alhaji Lirano Ahmad yana cikin member na committee masallaci. Duk muna godiya kware da gaske ciya mu Allah ya saka da alkhairi. Secretary muna godiya da ga kuma Dr. su iyayenmu da kullun suke tare da mu a tafsirin nan suna ainihin karfafa mu kware da gaske. Gashi Alhaji Ibrahim Aliyu mai zare akwai dattawa a nan gefen da can gefen duka kullun tare da su muke. To mu matasan suna kara mana karfin gwiwa kware da gaske. Allah ta'ala ya kara musu albarka da mu gaba daya. Allah sa mu gama da wannan duniya lafiya. Allah rahma sai ka mana addu'a sai a sallame mutane. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك